Jama'a, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio Kumasi. Za kuma iya samun mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Aliyu Mustafan Sakkwato da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Alhamis 28 ga watan Satumba. Bayan labaran duniya, za a ji cewa a jihar Adamawa hukumar yaƙi da almundahana ta EFCC ta gurfanar da wasu manya a kotu. Za a ji hirar da shugaban kwamitin yaƙi da talauci na Majalisar Wakilan Najeriya. Za kuma a ji sharhin jaridun ƙasar Ghana. Muna kuma tafa da shirin na ƙasa ba kasawa ba. Akwai mu kuma da sharhin jaridun ƙasar Ghana da wasu kuma ra'ayoyinku, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
To jama'a, barkanku da hantsi. Shugaban ƙasar Russia Vladimir Putin ya ce daga jiya Laraba Russia ba ta da makami ko guda da ya rage da yake na haguba ne da yake da ta nakasa makamanta, abinda ya ce rana ce ta tarihi. A cikin jawabin da yawa al'umma ƙasa ta shajiya, Putin yake cewa daga lokacin da wato ajiya ɗin kenan suka kammala nakasa makami na ƙarshe mai guba, wanda ya ci kuma wannan babban matakin farko ne da aka ɗauka na tabbatar da ganin cewa duniyar nan tamu tana zaune lami lafiya. To ganin cewa ƙasa tashi ta kammala bata dukkan makamanta masu guba cikin shekaru uku tun ma kafin wa'adin da aka tsira musu ya ƙare, shugaban na Rasha yake caccakar Amurka kan cewa ta kasa ta gabatar nata makama a cikin wannan ƙayyadaddun lokaci.
To a yau Alhamis ne, Majalisar Ɗinkin Duniya ke shirin aikawa da wata ƙarfar tawaggar wakilanta zuwa ƙasar Myanmar don ta je ta gane wa kanta wayanar da ake toyawa a can, a daidai lokacin da majalisar kuma take ƙoƙarin ganin an kai kayan agaji ga 'yan jinsin Rohingya da ke fama da matsaloli iri-iri. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya ɗin Stefan Dujarric, wanda ya bada wannan bayanin, ya ce fatan majalisar ita ce wato shi ne ganin wannan matakin na farko da ta ɗauka ya buɗe hanyar da za a kai kayan tallafawa waɗannan mutanen da ke jin jiki matuƙa. Majalisar Ɗinkin Duniya na ƙiyasin cewa musulmin Rohingya su fiye da 400,000 ne suka gudu daga Myanmar zuwa ƙasar Bangladesh don gujewa azabar da hukumomin Myanmar ke nuna musu. A cikin kwanaki biyu kacal da suka gabata, mutane wajen 45,000 suka tsere daga Myanmar zuwa can Bangladesh.
To labarin duniya na zo muku daga Washington ne a sashen Hausa na muryar Amurka. Shugaba ko kuma gwamnatin shugaba Donald Trump tana Amurka ta ce tana niyyar za ta rage yawan mutanen da ke shigowa Amurka ɗin da sunan gudun hijira, kuma rage ma ba ƙarami ba, domin duk da roƙon da ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin bil'adama suke yi na cewa maimakon a rage ɗin ƙara a ƙarewansu wanda suke shigowa ɗin kenan. To a cikin wani rahoton da ta aika majalisar dokokin Amurka da Najeriya, fadar White House ta shugaban Amurka take cewa yawan mutane 'yan gudun hijiran da gwamnatin za ta bari su shigo Amurka cikin shekarar da za a shiga ba za su shige 45,000 kaɗai ba, wanda kuma wannan ita ce jimilla ko lissafi mafi ƙanƙanta a cikin shekaru 35 da suka gabata. Kafin da ya sauka daga karkar mulki, tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya ba da shawara a riɓanya yawan 'yan gudun hijiran da za a bari suna shigo Amurka ɗin, inda ya nemi a buɗe hanya ga aƙalla masu yawan 110,000. Shi kansa a zaman mulkin shekarun 8 da ya yi, 'yan gudun hijira kusan 885,000 Obama ya buɗewa hanya suka shigo Amurka.
A daidai lokacin da Kurdawa ke tsallon murnar nasarar da suka samu na ƙuri'ar da mutanen suka kaɗa na amincewa da su kafa yankin ƙasarsu mai cin gashin kansa, hukumomin Iraki ɗin kuma sun tashi ne kai tsaye wajen wato haikan wajen ɗaukar matakan horar da Kurdawan kan ƙuri'ar tasu. Ɗaya daga cikin matakan farko da gwamnatin Iraki ta ɗauka shi ne rufe sararin samaniyar yankin don hana wa duk wasu jiragen sama shiga wurin. A jiya Laraba ce hukumar Majalisar Dokokin Iraki wacce ta ce ƙuri'ar da Kurdawan suka jefa ta saɓa wa kundin tsarin ƙasar, ta umarci Firaministan Iraki Haidar Al-Abadi da ya aika da rundunonin soja zuwa lardin Kurdawar na Kirkuk mai arzikin man fetur su kwace duk wasu rijiyoyin man fetur da ke yankin.
To shugaba Donald Trump na Amurka wanda ya ce ya zo kan karagar mulki domin yawa harkokin aikin gwamnati wankan tsarki bisa ga duka alamu ya fusata da akalla ɗaya daga cikin ministocinsa wanda ke zargin shi da yin almubazzaranci da mankudan kuɗaɗe wajen yin gantali a jiragen sama. Mutumin da Trump ke harare nan ko ba wani bane illa sakataren shi na lafiya wato Tom Price wanda ƴan jaridu suka tambayi Trump akan ko zai kore shi. Trump ya ce za mu dai gani. Amma dai Trump din ya fito fili kan ya ce bai ji daɗin rahotannin da yake jiba game da yadda shi Price din akalla sau biyu yana haya jiragen sama na tafi da gidanka maimakon ya shiga jiragen kasuwa, abin da aka ce ya ji wa mutanen Amurka asarar dala 400,000.
To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a jihar Adamawa inda hukumar EFCC ta gurfanar da wasu manya gaban kotu. Ibrahim Abdulaziz Garika.
Waɗanda ma aka gurfanar a gaban babban kotun tarayyar da ke Yola su mako hada ne da tsohon kwamishinan kuɗi a zamanin Balangilarin Mr. Sanda Lamurde da kuma wani hadimin Balangilarin wato chief protocol officer a gidan gwamnati, kana kuma da jami'in kula da ma'ajiya na hukumar kai ɗaukin gaggawa a jihar wato Asema Mr. Freden George, inda ko ake zargin su da aikata laifuka 26 da ke da nasaba da satar dukiyar jihar da amfani da takardun bogi wato forgery domin kwance magibi da naira miliyan 286 wanda gwamnatin jihar ta bada a wancan lokacin domin samar da cimaka ga 'yan gudun hijiran da rikicin Boko Haram ta shafa a jihar. Amma dai zaman kotun bisa jagorancin mai shari'a Bilkisu Biyu Aliyu wanda ake tuhuma sun kuma musanta zargin da ake musu, yayin da kuwa aka ma ɗage shari'a zuwa ranakun 6 har zuwa 10 na watan Nuwamba mai zuwa. Ko da yake lauyoyi masu shigar da ƙara wato EFCC da kuma waɗanda ake zargi ba su ce komai ba tukunna, yayin da ma tuni aka iza ƙiyar waɗanda ake tuhuma zuwa gidan yari. To sai dai kuwa bangare guda jami'in hukumar ta EFCC mai kula da shiyar Gombe da ta kunshi jihar Adama, Taraba, Borno, Gombe da kuma jihar Yobe Aminu Ado Aliyu ya koma bayyana dalilan EFCC na ɗaukan wannan mataki. Yanzu haka ma da ya tuni wannan batu ba ya so ma jawo martani a jihar. Barista Sanda Joshua Ugra, wani lauya mai zaman kansa kuma ɗan rajin yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya, kira mako yadda ake karatun ta natsu.
Duk wata hanya da za a bi da za a yi yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma sama da faɗi da kuɗaɗen jama'a, to gaskiya muna goyon bayanta. Muddin fa da gaskiya ake ba abu ce ta siyasa ba ko kuma ta son rai.
Wasu na ganin tamkar bita da kulle ne ake wa tsohuwar gwamnatin Shingilari.
To ka san an ce biri ya yi kama da mutum a gaskiya, amma addu'ar mu ita ce idan ma bita da kulle ne ake yi din, yanzu gwamnati na tarayya da na jiha da na ƙananan hukumomi wata rana kuma wa'adin shugabancin su zai kare, kuma za a ci gaba cike da hukunta masu laifi abinda kowa ya kamata ya sa a kanshi.
Barista Sanda Joshua Ugra kenan, wani lauya mai zaman kansa a Yola. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahima, to kafin mu ci gaba ga wardi.
العوادل يا حبايب
To a gaida wardi. To kamar yadda kuka fara ji a shirinmu na safe, shugaban kwamitin tayar da komatar jama'a a Majalisar Wakilan Najeriya, Injiniya Muhammad Ali Wakil, wanda ke cikin tawagar shugaban Najeriya da ta zo taron Majalisar Ɗinkin Duniya a nan Amurka, ya kawo ziyara ofis ɗinmu a nan Washington, kuma abokin aikinmu Sahabu Aliyu ya zanta da shi kamar haka.
Da me kuka tattauna a Majalisar Ɗinkin Duniya wannan zuwa?
To, yawanci abinda aka tattauna shine, kamar yadda ka gani, ba wai a babban ɗakin taron aka yi magana ba, an yi taro ne na gefe wanda aka yi abinda ya shafi rage raɗaɗin talauci a duniya ma baki ɗaya.
Waɗanne matakai ne aka ɗauka na ganin cewa an kawo an sassauta wannan matsala?
Wato, ni musamman na zo ne taro ne akan abinda ya shafi SDG. Shine Sustainable Development Goals, wanda kuma kasan abin nan ɗinta na ɗaya shine kauda talauci a duniya. To abin da aka tattauna shine yanda ƙasashen duniya gaba ɗaya za su ɗauki gaɓaran fito da shirye-shirye a ƙasashensu don rage raɗaɗin talauci a duniya baki ɗaya.
A matsayinka na wakili a Majalisar Tarayyar Najeriya, kana iya cewa wannan marra gaɓa ta farko na wannan yaƙi da talaucin kana gani kulliya ta biya kuɗin sabulu?
To, alhamdulillahi, Ibrahim, fara ma da kaman mu Najeriya. Kamar yadda ka sani, a wannan makala ta farko shine ta rage koko ta yaye raɗaɗin talauci ga al'umma a gwamnatin nan da take kai ta yanzu ta shugaba Muhammadu Buhari, ta fito da wasu shirye-shirye.
Kafin wannan gwamnati me aka yi?
To, kafin wannan gwamnati an yi abubuwa da dama-dama, kamar yadda ka fara a shirinka cewa yawanci baya isa ga talakan da ake shirshiri don shi. An yi abubuwa wajen kala uku wanda bai cimma muradin da ake bukata ba.
Me yasa aka samu wannan matsala?
To, abin da yasa aka samu wannan matsala ina kyautata zan zai shafi wajen abubuwa uku. Na farko dai, ga su masu tafiyar da waɗannan abubuwan da aka fito da shi. Na biyu kuma, kamar yadda ka shirya, akwai son zuciya na al'umma daban-daban da suke madafan iko. Kuma duk dai ya danganci son zuciya da za a ware kuɗi, maimakon ai amfani da kuɗin ta wannan hanya sai a kauda shi ai wani abu daban da ba shi aka yi niyyayi ba.
Ta yaya kun yi wannan batun a wannan zama da kuka yi wannan, kun yi wannan batun?
An yi shi.
Waɗanne matakai aka ɗauka na ganin cewa ba a an shawo kan wannan matsala?
To, matakan da aka ɗauka shine kowace ƙasa an ce ta koma ta dubi, ta fito da tsare-tsaren da duk abin da aka ce an sa na yaƙi da talauci a tabbatar ya je ga al'ummar da ake bukata a gare su. In ma zai amfani da hukumar yaƙi da cin hanci ne ko hukumar ƴan sanda, kowace hukuma ce a tabbatar an yi amfani da ita cewa sannan an sa masu amana, masu riƙon amana don tafiyar da abubuwan.
Menene bambancin wannan gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari da waɗanda suka shuɗe a wajen tafiyar da waɗannan shirye-shirye na yaye mutane ko kauda ta talauci?
To, bambanci shine, kamar yadda nake so in fara gaya maka shine, wato, na farko dai, tun lokacin Muhammadu Buhari yana campaign, ya alƙawartawa mutane kan cewa za a dinga ba mutane 5,500 marasa ƙarfi a duk wata. Wanda shine hawansa sai fito da wannan tsare-tsare da nake so in gaya ma ya sha bamban da wancan.
To, za a ji ci gaban wannan hirar a shirye-shiryenmu na gaba. Yanzu kan ga Usman Kabara da shiri na gaba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa.
Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba, wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan mako za mu bi wakilinmu ne Zaharuddin Sani Funtuwa daga jihar Katsinan, Najeriya, domin jin wani taro da aka gayyace mu na kungiyar nakasassu a jihar. Shin me ya gudana a wajen wannan taro? Zaharuddin Sani Funtuwa, gare ka.
Farko, mai sauraro zai so ya ji cikakken sunanka.
To, sunana Salisu Abubakar Funtuwa, chairman na nakasassu na Bora Butuwa local government.
Na ga gashi kun yi wani taro wanda mai sauraro zai so ya ji wannan taro na menene kuka yi?
Eh, wannan taro da muna yin taro ne na kungiyar kwallon guragu para soka kenan. Wanda a Katsina akwai ta, to shine muke so nan Funtuwa ma insha Allahu ya zamana muna da ita standard kaji babban makasudin wannan taro sai kuma na biyu muna son mu wayar mu da ƴan uwan mu juna kanmu na bara ba sana'a bace mutun ya tsaya ya koyi sana'a ya dogara da kanshi shine babban abin da ya tara mu a nan gurin
to kunga ita wannan farasuka wato kwallon guragu kunga tana wani tasiri ne a fadin duniya shi yasa kuma kuke da yunkurin ku kafata
eh kwarai kau mun ga tana da alfana a shauran na kasassun mu saboda tana hada kan mu kuma tana wayar mu da ƴan uwan mu kawo nan su mutum ba sai ya tsaya ya saurari abin da wani zai bashi ba to shi yasa muka ga ya kamata mu ma mu farfado da wannan abu ya zamana mun dogara da kanmu ba wai a rinka tara mu a rinka ba mu wani abu ba mu ma Allah ya ba mu yanda zamu bada shine babban makasudin wannan abu na
to kamar na so in ji a taron da kuke yi kun nuna cewa har irin sana'o'i na tsakanin mambobin ku kuke so ku habbaka ya abun yake me za ka yi mana bayani akai
to abin da muke so dama na daidai muna da guragun nan suna da yawa ba wai su fita su je su rinka yi bara su dawo gida ba a muna so mu zannar da su gida ne a cikin mu akwai waɗanda sun iya walda za su mu rinka kera ke kunan guragu kai haƙƙaure da sauran duk wani abu wanda ake yi da walda za mu rinka yin shi wanda mu ma gwamnati ta gani dan ta taimake mu ba wai muna jiran a rinka tara mu a ba mu wani abu bane ba mu ma muna so mu dogara da kanmu
to na ji kamar kai magana akan zababbu wato ƴan siyasa kamar wasunsu sun maida ku kamar waɗanda sai da su zo su ba ku sadakan naira 5 naira 10 naira 20 to me kake nufi da haka
to abinda nake nufi duk mai rai dai duk wanda Allah ya bani kasashi kanshi mutun ne kuma in za a zaben nan mu kanmu ana bin mu a zo a tara mu a dau dan abin da ba zai kashe mana kishi ba yawancin ƴan siyasa ni ba mu san su ba babban abin da muke so muna son su taimaka su sa mana hannu mu ma muna so mu kafa kungiya ta musamman wanda za mu rinka koyar da ƴan uwan mu sana'a wasu za su rinka electrician wasu za su rinka walda kai har gurin keken dinki muna sa ran za mu rinka kwasa guragun mu kai muna kira ga gwamnatoci da shauran ƴan siyasa su taimaka mana su sa mana hannu don mu tsaya da gindinmu
to sai muka kama shi gwamnan jihar Katsina na mece yanzu ya kafa wani ofishi wanda ake taimaka ma mutane masu bukatu na musamman wanda har ya sa mai taimaka mashi na musamman kuna nufin wannan ofis har yanzu bai san da ku ba
SN ya na san shi confirm din da naje taro Katsina na gan shi an ce min wani shine SA ani ga Allah ba za mu ce masari yayi mu laifi ba saboda masa ni ban ma taba samun gwamnan da ya san da mu ba irin masa tunda har ya kafa mana SA ya ba ya dauki na kasassoi cikin mu an ce wannan shine zai rinka ba shi shawara akan harkokin na kasassu to kaga duk in mun tashi ba wanda za mu yi abin ga sai SA din mu in ma wani abu ake bashi da sunan kungiyar mu to mu ba kan mu yake yiwa ba kanshi yake ginawa ina fadin wannan da babban murya ko SA kira na yi gani gashi zan ce me ya taba ba mu in ya ba mu wani abu da gwamnati ta bashi ya gaya mana
kungiyar ku ba ta da register a gurin ne ka san wani lokaci ita gwamnati tana yin abu ne akan kungiyoyi kuna da register da su ita wannan ma'aikata ta ku ta masu tallafa mutane na musamman
kwarai kau gaci ya uzaka ai yana yin bakin kokari akan duk wani da kasashe musamman mu guragu da ke Katsina sai dai ka san shi abu in aka ce ma baka more shugaba ba to ba yanda za ka yi tunda mu yanzu SA ba shine shugaban mu ba
ka so ka ga mun sunanka
sunana Muhammad Lawai
to Malam Muhammad Lawai ga kana ga kun zo wannan taro ta masu bukata ta musamman wanda aka fi sani da na kasassu to an ce kana da sana'a wace irin sana'a kake
sana'a welda nake yi na koyi aikin welda na a can Lagos ne wanda makarantar da na fara yi ita ce NDE na shekara
an Katsina
a can Lagos na shekara 4 to amma saboda ina son in ci amfanin wannan aikin shine na kara tsayawa na shekara 4 na shekara 8 a jere to alhamdulillah da na gama aikin na gama koyon wannan makaranta sun taimaka mun da wasu abubuwan kayayyakin aiki wanda gaskiya alhamdulillah na gode musu kuma na gode ma hukumar makarantar.
Yanzu haka bude irin shago naka wanda kake yin wannan walda?
A'a, kunna ban bude ba saboda
to me kawo tsaikon?
Eh, akwai abin da ya kawo tsaikon shine lokacin da na graduating dina daga can Lagos. Aka kai ni Katsina State License Office, aka ce ga mota nan za ta kawo ni hannun Funto local government da wata wasiƙa wadda ban san abin da suka rubuta ba a ciki. Suka ce in nazo gida in samu chairman local government dina in bashi insha Allah zai taimaka mu. To na bashi wannan takarda, yace bayan kwana biyu in dawo. To da naje bayan kwana biyu, to magana kenan, ni dai har yanzu dai ban ji motsin komai ba.
Ba tunda da baka ji motsi ba, kai ma sai kai zaman ka kenan baka gudanar da aikin?
Eh, to ina dan kewaya kusa da abokane haka, ƴan uwa da abokan arziki wanda suke aiki, ina dan tama musu suma, ina dan yin aiki suna dan san min abinda ba za a rasa ba.
To yanzu kai me kake bukata na ganin cewa kai har makarantar koyon wannan walda kaje ka koya, ya kamata a ce kai ma mai cin gashin kanshi ne. Yanzu me kake bukata?
Eh, to alhamdulillah ina roƙon shugabannin mu taimaka mana, ba ma kaman ni dai da nake na koyi wannan aikin sosai da sosai, in samu kayan aiki da wurin da ya kamata in zauna wanda yake kan hanya ne jama'a za su ringa ganin aikin da nake yi, wanda zan dan sa kowa ya ringa gani, wanda dole ne na kasa ba gajiyawa bane. Inda ina gurgu, to hannuna na aiki, na iya keken guragu, get irin wannan manya na motoci da iya, na iya kofar gidaje, na iya windows, sannan sai wannan ribiti namu kuma na iya tukwane na ribiti da sauran dai abin da ba za a rasa ba.
Na ji kamar ka ce kana da yara ma waɗanda suke wannan aiki kuma suna nan cikin ku guragu, ya su waɗannan yaran su ma kai ka koya musu koko sun iya ne?
A, shi yaran da nake son dama mai aikin da shi, dama na san ya iya ne, shi yasa nake son in jawo shi a jikina, saboda mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu yi wannan aiki yanda zai inganta, kowa ya gani ya sha'awa. Shi yasa nace akwai yaran da za mu ringa aiki da shi.
To me sunanka?
Sunana Idris.
To an ce ka iya aikin walda, dama can ka iya aikin ne, a ina ka koya?
A gun iyaye na.
To yanzu kana aikin koko baka aikin?
A, ina yi.
Kamar yaya?
Kamar walda. Da kira. Da kuma da kyaware. Da keken gurago duk ina yi.
To shagon ka gare ka koko shagon wani kake?
A, shagon iyaye na ne.
Shagon iyayenka?
Eh.
To kai akwai wani taimako na musamman da kake so ne ganin cewa gashi a wajen iyayenka kake, kaga kila baka da wata damuwa da iyayen kake aikin?
Eh, ina da damuwa wannan abun a ƙara yi mana shi ga mu gurabu. Wannan abu a jawo mana shi kamar babban hanya, kamar yanda dan uwana Muhammad Lawa ya faɗa. A samu babban guri a bude mana, inda za mu jawo mu dogara da kanmu, ba sai mun ji wani ya bamu ba, so muke mu dogara da kanmu.
Sai kuma wani makon Allah ya kai mu za mu jisa daga inda muka tsaya. Muna godiya wakilinmu Zaharuddin Sani Funtuwa, yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala, musamman Julie Lazarus Gresham da take hada mana sauti. Usman Ahmad ne a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.
To a gaida Usmana, yanzu kuma bari mu je kasar Ghana, inda Ruwan Abbas a wato Abbas ke tafa da sharhin jaridun kasar.
Da jaridar in kusa ta damu so masharhin na yau, babban kanunta a shafin farko kuwa shine cimoci na Ghana seed million 5.1 ya bugi NPP. Jam'iyyar New Patriotic Party tana yi wa kanta gantsi cewar ita kungiya ce wacce ba ta bacin hanci. Wani labarin na da Inquisitor shine zamu saki gyaran kungiyar nan ta ayyukan matasa. Hukumar daraktoci na wannan kungiya ta aikin matasa, Mr. Sami Awukuki Jagora, ta bayar da tabbaci cewar za su dau matakai da sun ka dace domin saki tsaranta ita wannan kungiya, da koyaushe ake samun labarin ta cikin cin hanci, sa'annan a taimaka mata ta gudanar da haƙi da ke wuyanta. sai kuma jaridar Daily Graphic wadda babban labarin ta a shafin farko shine ma'aikatar ilimin kasar Ghana ta dakatar da sallamar da aka yi wa dalibai 51 na makarantar nan ta secondary ta Prempeh saboda sun kasa ainihin yin kokari a jarrabawan da aka yi wanda zai kai su zuwa aji na gaba. Masu zuba jari sun sabunta imanin su ga tattalin arzikin Ghana, inji shugaba Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, wanda ya nuna cewa matakan da gwamnati ta dauka domin bunkasa fagen kasuwanci na kasar nan ya jawo tarin masu zuba jari, abinda kuma ke haifar da da mai ido ga tattalin arzikin kasar. Wani labarin a shafi na 17 na jaridar Daily Graphic shine albarkatun mai na bukatan tattali sosai. Sai jaridar da Informa, wadda babban labarin ta a yau shine yaron Muhammad mai zagin mutane ya fadi kasa warwas. Jaridar ta ce yaron John Mahama tsohon shugaban kasar Ghana wanda ake kira Frank Kwaku Appiah da aka bi sani da suna Appiah Stadium yayi sabon dabaka inda ya rinka surfan shugaban kasa da zagi iri-iri kamar yadda saba yi wa kowa, har yana cewa shugaban kasa mai busan tabar wewe ne. Da wannan sharhi na jaridan da Informa muka iso karshen sharhin jaridun na yau. Redwan Allah Muktara ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Gaida Redwan, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malamin dorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau, ina so na yi kira ga 'yan majalisar dattijan Najeriya da suka koma bakin aiki bayan hutun sallah. To 'yan majalisar dattijai, ku ji tsoron Allah. Abubuwan da al'umma talakawa suka tura ku majalisa ba shi kuke aiwatarwa ba. Kuma wannan sabotajin din gwamnatin Janar Muhammadu Buhari da kuke yi, albarkarsa ita ta kai ku majalisar nan. Domin mafi yawa ba don albarkar Janar Muhammadu Buhari ba, ba za ku samu kanku a majalisa ba saboda irin ta'asar da kuka yi a baya.
Assalamu alaikum murya Amurka, daga Alhaji Manur dan uwa mai Allah na garin Jega. Ina jinjina da yabo da godiya ga Allah da Inspector General na Police da Allah ya taimake shi ya samu nasara. Duk inda bata gurbi yake, Allah ya ba su idon gani su tafke shi.
To yanzu kuma ga Ali Mustafa Sokoto ya dawo da labaran duniya, amma fa a takaice.
Takaice Malam Ibrahim, shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce daga jiya Laraba Rasha ta gama ganin bayan dukkan makamanta masu guba, abinda ya ce abin tarihi ne. Cikin jawabin da ya yi wa mutanen kasar tashi a jiya ɗin, Putin ya ce daga Laraba suka kammala na kasa makami na ƙarshe na guba, wanda kuma ya ce wannan babban mataki ne na farko da aka ɗauka domin a tabbatar da ganin cewa duniyar nan ta zauna lami lafiya. To amma ganin cewa kasar tashi ta kammala wannan aiki tun ma ana sauran shekaru uku kafin wa'adin da aka yanka ya ƙare, shugaban Rasha ɗin ya caccaki Amurka da kan kasawata na ganin bayan nata makaman a cikin wannan ƙayyadaddun lokaci. Sana'a yau Alhamis ne Majalisar Ɗinkin Duniya a karon farko take shirin ta aika wakilanta zuwa Myanmar su je su ga wani da ake tura a can daidai lokacin da kuma take ƙoƙarin ganin an kai kayan agaji ga 'yan jinsin Rohingya da ke fama da matsaloli iri-iri. Majalisar Ɗinkin Duniya tana kiyasin cewa musulmin Rohingya sun fiye da 400,000 ne suka gudu daga Myanmar zuwa Bangladesh domin su gujewa azabar da hukumomin Myanmar ɗin ke nuna musu.
To masu sauraron mu, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Ali Mustafa Sokoto da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu da injiniyanmu na wannan lokacin, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma anjima.